ಕಾಣ್ತದೇನ.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan la'asariya, da fatan kun muni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Laraba 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden da sakatare janar na kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg suna birnin Warsaw a yau Laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest. Yau Laraba Fafaroma Francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi wa Ukraine. Haka kuma za a ji cewa Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin na yanzu kuma, yayin da kotun kolin Najeriya ta dage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar kan batun wa'adin sabon kudin naira, za ku ji halin da ake ciki. Haka kuma za a ji irin gudunmawar da muryar Amurka take bayarwa domin tabbatar da an samu gudanar da zaɓe ba tare da yin bambanci lokacin zaɓen ba.
Zancen ruwa ba, ba zancen iska ba, duk baya hana su fita su je su kada kurzunsu. Wasansu ma an gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu.
Daga nan za mu kawo muku shirin Arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. To kafin duk waɗannan, ga Sarfilu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg suna birnin Warsaw a yau Laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest, kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka hada da Bulgaria da Jamhuriyar Czech da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da Slovakia. Wannan rukunin da ba a san shi ba, wani shiri ne da shugaban Romania Klaus Iohannis da shugaban Poland Andrzej Duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin ƙungiyar NATO don tallafa manufofin ƙungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin Baltic da Bahar Maliya. An shirya Biden za ta sake tabbatar da ƙudurin Amurka na tsaron ƙungiyar da ake kira B9, wanda mambobinta suka shiga ƙawancen soji bayan kasancewa ƙarƙashin ikon Rasha a lokacin yaƙin cacar baka, kuma yanzu suna kallon burin faɗar Moscow ya haifar da damuwa. Yau Laraba Fafaroma Francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi wa Ukraine da yake magana a lokacin taronsa na mako-mako. Fafaroma ya kira rikicin yaƙin da bai dace ba na rashin tausayi. Fafaroma Francis dai ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha ta tura dakaranta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara. Kwana ɗaya kafin mamayewar, ya buƙaci dukkan ɓangarorin da su guji wani abu da zai sa mutane su ƙara wahala, kuma ya ce barazanar yaƙi ta sa baƙin ciki a zuciyarsa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Talata ya zargi ƙasar Rasha da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin Kherson da ke kudancin ƙasar, bayan harin makami mai linzami da ya sanadin mutuwar mutane 5 tare da jikkata wasu 16. Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka. Jill Biden za ta mayar da hankali ne kan ƙarfafawa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi sassan nahiyar. Jude Vermont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaron ƙasa, ya faɗa mani ma labarai da safe ji Talata cewa ziyarar Biden ta gina ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shaida da ke nuna yadda shugaba Biden ya alƙawarin cewa Amurka na da alaƙa da nahiyar baki ɗaya. da wannan ziyara Jill Biden ta kuma zama uwar gidan shugaban kasar Amurka ta farko da ta ziyarci Namibia tun bayan da kasar da ke kudancin Afirka ta sami yancin kai a shekarar 1990. Baya ga mai da hankali kan mata da ƙananan yara, uwar gidan shugaban kasar za ta ja hankali kan matsalar karancin abinci da ke ta'azzara a gabashin Afirka yayin da ta ziyarci Kenya.
Tunan ba da jimawa ba Sarfilu zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda kotun kolin ƙasar ta ɗage sauraron ƙarar da wasu gwamnoni suka shigar a kan gwamnatin Najeriya da CBN domin sauya wato wa'adin sauya amfani da naira, inda na tattauna da Halima Abdulrauf ta wayar talaho.
Halima, mun samu labarin ɗage sauraron ƙarar da gwamnatocin Zamfara, Kogi da Kaduna suka shigar da gwamnatin tarayya na ƙin amincewa da ranar daina amfani da tsofaffin naira a Najeriya. Ko za ki mana ƙarin haske akan wannan batu?
Na'am, yau da safiyar nan ne kotun ta yi zama inda aka samu mai kusa bakwai da suka zauna akan wannan batu na shigar da ƙara da gwamnoni suka yi. Amma a yau abin da aka yi na daban shi ne tun farko gwamnonin Kaduna, Kogi da kuma Zamfara suka shigar da ƙara. An samu wasu ƙarin gwamnonin da suka kai yanzu adadinsu gaba ɗaya ya kai 10, waɗanda su ma sun ce sun shigar da ƙara akan gwamnatin tarayya da babban bankin ƙasar da su janye batun za a daina amfani da tsaffin takardun kuɗin zuwa ga lokacin da su takardun kuɗin ne za su kare a cikin ƙasa da kansu. Shirya akwai gwamnan Abia wanda shi ma yake son a sanya shi a cikin gwamnoni da suke kalubalantar wannan abu tare da sauran takwarorinsu uku da suka fara shigar da ƙarar tun farko, wanda daga baya su alƙalan suka ce a'a, saboda ya shigar da nashi buƙatar a ƙwararren lokaci ba za su sa shi a cikin jerin waɗannan gwamnoni da suka kai yanzu 10 da suka kalubalanci gwamnatin tarayya a gani da wannan batu. Kuma sun ce ya zuwa yanzu na kan bakar su cewa sai dai a bar zancen an daina amfani da tsaffin takardun kuɗin sakamakon yadda talaka suka shiga matsatsi. Abinci ma da za a sa baki ya gagara, saboda ba za ka iya cire kuɗi ba, ka mai da kuɗinka banki sun ce za a mai maka wato cash swap ne abin da babban bankin ƙasar ya faɗa. Cash swap abin da su gwamnonin suke nanatawa shi ne yana nufin in ka kai 10,000 banki za a baka 10,000 ka in ka je karba. Sai amma kuma da aka shigar da kuɗi aka ce an kai kusan trilliyoyi 2 sama zuwa bankunan ƙasar na kasuwanci, yanzu an baza biliyan 500 ne kawai, wanda ai ba zai wadaci ɗan ƙasa ba, abinda yake kawo matsalar karancin sabbin takardun kuɗin a cikin ƙasa.
Yaya al'umma suka karɓi wannan sakamako da ya fito daga kotun?
Magana ta farko ita ce kotun ta ɗage sauraron ƙarar daga yau 22 ga watan Fabrairu zuwa 3 ga watan Maris. Zai kasance kwana kusan 7 bayan an kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Wanda kuma 'yan ƙasar na ganin cewa wasu na cewa wannan yunkuri ne na tabbatar da cewa an daƙile batun ko an rage batun sayan gurgu a wannan zaɓe na ranar Asabar. Wasu kuma na ganin akwai wata manufa na daban, inda wasu ke marhaba da batun cewa idan za a bi matakin kotu za a ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗin ne kamar yadda shi su gwamnonin kamar na Kaduna suka umarci al'ummar su ci gaba da amfani da kuɗaɗen wanda ke samun turjiya da karɓuwa a lokaci guda. To abinda muke gani a ƙasa yanzu kamar yadda muka zanta da wasu mutane a yanzu wanda ba zai yi ma hada rahoto ba ne, suna cewa idan dai bankuna za su ci gaba da karɓan kuɗin su za su ci gaba da mu'amala. Kuma da ranar nan ma akwai mai sayar da lemo a kan titi da na ce mishi idan kotu ta zartar da cewa ba za a ci gaba da amfani da wannan tsaffin takardun kuɗin ba, ya za ka iya ce ina karɓa, in aka kawo min tsaffin takardun kuɗin nan ni zan karɓa.
Gode sosai Halima da
Halima Abdulrauf kenan da ƙarin bayani game da sauraron ɗage sauraron ƙarar da gwamnonin Arewa uku suka shigar da gwamnatin Najeriya da babban bankin tarayya CBN kan wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗin naira. Yanzu ga Sarfilu da cigaban labarai.
Jami'an Falasɗina sun ce akalla Falasɗina 10 ne suka mutu, kana wasu 200 suka jikkata a wani samame da sojojin Isra'ila suka gudanar da rana tsaka a yankin yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗina ta ce wani dattijo mai shekaru 72 na cikin waɗanda suka mutu. An kai samaman ne a yau Laraba a birnin Nablus, wurin da ake yawan samun ayyukan soji. Rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da cewa ana guna da wani samame, amma bata bayar da wani ƙarin bayani ba. Wannan dai yana daga cikin tashin hankula mafi muni a cikin shekara guda da aka shafe ana gwabza fada a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Qudus. Fiye da Falastina 50 aka kashe a yammacin kogin Jordan da gabashin Qudus tun farkon shekarar 2023. Daga ƙarshe ƙasar Jamus ta sanar yau Laraba cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Iran guda biyu a matsayin martani ga Iran kan yanke hukuncin kisa kan wani bajamishi. Matakin da ya zo ne kwana guda bayan da hukumomin ƙasar Iran suka sanar da hukuncin ɗaurin rai da rai ga Shamshid Shamad, wanda aka samu da laifin ta'addanci. Iran ta zargi Shamad bajamishi da ke zauna a Amurka da jagorantar reshen ƙungiyar masu ra'ayin masarautu. Iyalansa sun ce shi kakakin ƙungiyar 'yan adawa ne kawai, kuma jami'an leƙen 'yan asirin Iran suka yi awan gaba da shi. Ministar harkokin wajen Jamus Anina Bokob a wata sanarwa ta fitar yau Laraba ta ce suna kira ga Iran da ta janye hukuncin kisa da aka yanke wa Shamshid tare da samar masa da tsarin ɗaukar ƙara kamar yadda tsarin doka ya bashi.
Madalla, yayin da babban zaben Najeriya na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ke daɗa matsowa, muryar Amurka ta shirya taron ganawa da al'umma da mata musamman domin wayar da musu da kai akan zaben mai tafe. Kuma wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana ƙarin haske a game da taron a wani hira da ne da ita ta wayan talahu.
Ya Madina, yanzu haka kuna nan a cibiyar cigaban mata da ke Abuja inda ke gudanar da taro, kuma na tabbata taro ya kankama. Mai sauraro zai so ki mashi ƙarin bayani akan abin da ke wakana a wurin wannan taro.
Sanin ki ne cewa kusan kashi 80 na masu kada ƙuri'a a Najeriya nan mata ne. Duk jiha da kika je zaki ga cewa mata su ne suke fin yawa a layi a lokacin kada ƙuri'a. Ba zancen rana ba, ba zancen ruwa ba, ba zancen iska ba, duk baya hana su fita su je su kada ƙuri'unsu. Wasunsu ma an gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu saboda su bi wannan layi su zaɓi waɗanda suke ganin sun dace su shugabance su. Amma kuma sau tarin yawa za ki ga cewa sai an kammala zaɓen gaba ɗaya ki ƙirga ki gani sai ki ga shin wai mata nawa ne ma suke cikin waɗanda suka tsaya zaɓen. Sai ki ga kila mace ɗaya ko mace biyu, kuma a lokacin sakamakon zaɓen ma an kada su, ba su da ta cewa, ba su da ƴanci nasu na kansu na cewa ga yawan matan da muke so a sa su ko su tsaya takarar ko kuma a kafa gwamnati da su. Duk da cewa a shekara 1979 an yi taron mata a ƙasar China, wato Beijing ta ƙasar China, da mata suka nemi kashi 35 cikin 100 na dukkan mukamai, kai ko na siyasa ne ko kuma na gudanarwa wato na mulki. Amma an gaya miki har zuwa yau ko a ƙasa irin Najeriya ƙarshen ta ina ga yanzu muna da yawan mata ba su fi kashi 10 cikin 100 ba a mukamin gwamnatin ba. Ba a maganar ma tsayawa takarar, ba a ma bari su tsaya takarar. Muna da guda ɗaya da ta fito tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa, amma kan ki ce kwabo an jefar da ita a gefe. Waɗanda suka fito takarar gwamna kamar Aisha Ɗahiru Binani a jihar Adamawa, makon da ya gabatan nan kawai aka fito da wani hukunci wai cewa an kira ta da bayyana gaban wani kwamiti ta kare kanta, wai bata zo wannan kwamiti din ba, saboda haka wai a jam'iyyata da ta riga ta tsayar da ita a kujerar gwamna ta jihar Adamawa wai an dakatar da ita na wata 6.
Idan an dakatar da ita ba na tare numfashinki ba, idan an dakatar da ita to ina matsayin zaɓe da za a yi?
Kenan wato suna son a ce in an dakatar da ita na wata 6 nan kenan ba za a tsaye da ɗan takara a jam'iyyarta a jihar Adamawa ba.
Ya al'umma suka karɓi wannan kira da kuka musu zuwa wurin wannan taro ganin cewa ga shi zaɓe ya kunno kai sauran 'yan kwanaki ake magana?
To daidai gwargwado mun samu mata masu faɗa a ji. Kin ga dai yanzu muna da mace ɗaya wacce yanzu haka tana takarar kujerar gwamna a jihar Neja, wato Mina kenan. Muna da wadda take takarar kujerar sanata a nan babban birnin tarayya. Sannan muna da wacce ita jakada ce ta zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Madina Dauda kenan a ƙarin bayanai da tattaunawa da ne da ita akan zauren ta al'umma da suka gabatar a birnin tarayya Abuja a majalisun tarayya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Kazalika muna nan a shafin Twitter, Facebook da Instagram inda za ku samu labarai da dumi-dumin su. To yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala bayanai ne kan muhimmancin zuba jari ta hanyar kafa bankuna a Arewa da aka yi nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Shi kuma mai bushara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi ne don dawo da zaman lafiya da Arewa ta ci moriyarsa a tarihi.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhuriya sai alfahari da yawan kwafe.
Da farko ga tsohon akanta Yariman Muri Alhaji Isa Tafi da Mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa kamar yadda ya faro bayanai a makon jiya.
Kowane kasuwanci nan adam ne ke zama da kokonyansa ya fidda shi. Don kungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin kungiyar nan kamar gwamnoni 19 na Arewa. Za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin. Ba za sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin Arewa ba. Bankin Arewa nan tana da assets ya fi wanda First Bank take da shi yawa a Najeriya a Arewa. Ba garin da bankin Arewa bai da gini, ba garin da bai da plot. Amma dan Peters kuɗi dan kankani aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin Arewa a Kano. Wani banki ne ke da wannan headquarters a Lagos ko Ibadan ko Enugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani. Ko wasu haba mutarsa ya kammu
Alhaji Isa akwai irin bankunan da zamu ce na hadin kan al'umma na noma da sauransu su ma ina jin watakila ai akwai waɗannan irin su a yankin Arewa.
Eto duk dai banki ne in kace banki yanzu yadda yayamu mutallab da irin suka yi jais mai zai hana mu irin wannan bankuna ko masu sayar da kosai masu sayar da wake masu sayar da gida a dawanau za su haɗu sai da banki ya biya bukatunsu. Masu sai da kifi a daura, masu sai da kifi a kebi ba ga da sauransu za su yafi da banki a taru a mai da hankali wuri ɗaya ne. Dalili ya zo yanzu an taɓa mu mun ji lallai dalilin da ya zo kai lokacin da muke tashi akwai abu da muke gani ana yi a Kamaru ana kiransa cattle bank inda duk mai son sayar da saniya zai kawo bujuminsa sai a dubi bujumin a ce wannan bujumin yau kana son ka sayar da shi nawa a ce naira 20,000 ce a wannan in ya je kasuwa ba za ka sami 10,000 ba kana bukatar 20,000 a ce to sace a nan sai a baka 20,000 sai a kama shiyar da wannan saniyan da abincin da ya kamata da magunguna da ya kamata ana masa wanka ana har kafin wata uku saniyan nan darajarsa ya kai 60,000 kaga sai a kai shi kasuwa a sayar shi 60,000 kai already ka karbi 20,000 kaga darajar saniyan nan yana da 40,000 kuma ko ba haka ba kuɗin da aka biya a jikin saniyan nan 20,000 sauran ƙarin 20,000 kuma ku sake rabawa da kai da wanda ya kiwata saniyan nan kaga ba wani mai faduwa ba wani mai riba amma duk mun ya da su mun ɗauki sanda muna kiwon shanunan mu muna gara ramba ba laifin kowa bane ya ta cewa ba Fulatani yayi kaza yayi kaza mu da kanmu mu muke da hikima mu za a haifa da dukiya awan da aka haife ka ana haifuwa ka kana da millions nawa saboda za a baka sha'ani a wajen 60-70 rand da aka haife ka amma baka da ɗakin kwana baka da gida baka da makaranta baka da asibiti har yau ma gaba da dukiyar naka ba zai bai da amfani to a koma a samu yadda za a shimfida wannan cattle bank din a sami yadda za a shimfida wuraren kiwo. Yanzu na da nake magana a gona na anan Jikwe a Abuja, ina da shiyawa iri-iri ya kai iri shida. Akwai wanda saniya in ta ci wannan shiyawa ba za ta yi wata uku ba za ta baka riban da za ka ga mamaki. Kwanan nan na ji gwamnan Cross River yana yaban burgu wanda Allah ya mana birjik yana nan a Taraba, amma shi aje kawo shi daga Cambodia, muna da ita a Taraba. Shi ne shiyawan da ya sa duk shanu kaga suke gangarowa zuwa Taraba da Benue su je su shiga sababi, saboda ba samun gwamnatoci da za su lura da su su shimfiɗa yadda za a tafiyar da kiwo na mutunci a wannan wuraren ba. Muna son duk wanda yake zai zama shugaban ƙasa ya ɗauki kiwo da nama sana'a. Kuɗin da yake ciki ya fi mai, ya fi crude oil nan da muke wahala a kai, don ba mu da ilimin sarrafa mai, amma muna da ilimin sarrafa saniya. Nan abu kaɗan kawai za a yi, a sami zaman lafiya na faɗace-faɗace, a sami zaman lafiya na yaga juna, a sami nama. Kai ba a jikin saniya a mayanka da ba abin da muke yarwa. Har jinin muna sarrafa shi, har ƙashin muna sarrafa shi. Fata dukiya ne, dukiyar da Allah ya kawo mana. Kada mu ɗauke shi kamar ba karatu ba ne, a'a, mu ɗauke shi ba iftila'i wahala ba ne, a'a, karatu ne Allah ya kawo mana. Mu sarrafa kanmu, wallahi za mu sake tashi, Arewa ba za ta mutu ba.
Mun gode Yarima More. Malami addini Krista mai bishara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi don dawo da zaman lafiya irin na tarihi a yankin Arewa. Fasto Abu ya nuna cewa abu ne mai sauki a samu dawo da salamar, matukar dai aka rika girmama juna da bin matakan da suka dace.
Ko a gwamnatin nan mun rubuta tsari wajen kashi uku yadda za a kawo zaman lafiya, amma ko guda ɗaya bai amfani da ita ba. Babban abin ka san Najeriya ƙasa ce wanda addini ta riga ta shiga zukatan mutane. Krista yana doka kanshi ya mafi wanda ya mafi ma Yahudi. Musulmi yana doka shi ma ya fi wanda yake a Saudi Arabia. Saboda haka abinda zai kawo zaman lafiya na farko, gwamnati kuma ba za ta iya ta ce ta kawo zaman lafiya ba. Babban abinda gwamnati za ta iya ta shi ne ta kafa Ministry na Religious Affairs wanda ta ba Musulmi Special Senior Spiritual Advisor Krista Spiritual Advisor, don a ba su yanci su koma ga grassroots na waɗannan addinai, a haɗa su a su da su. Ba gwamnati ba, su da su, su zauna su duba kansu, su duba lafiyan kasar nan, su duba gaban kasar nan, su duba baya. To babban abin da zai kawo zaman lafiya shine kowa da kowa ya zauna an bincika menene wani ya saba mu wani a yaka a yafe ma juna a dawo, ba magana ce wani kaza a wani ya cuce ni, a'a, sai mun gafata ma juna, babban magana kenan.
Naga ka sa dole kamar sai gwamnati ma ta shigo cikin lamarin.
Eh, gwamnati nata za ta goyi bayan waɗannan mutanen. Wato waɗannan special advisor zai suka kafa committee ko mutum bakwai-bakwai, ko a Krista ko a Musulmi, a kira manyan addinai nan a zauna da su. Bayan mun zauna mun yadda da junanmu, mu ne fa wa'azin da na faɗi a soci shi ne kuwa zai doka. Abinda muliman ya faɗa huɗu ba ne shi za a doka. To idan mun canja rayuwar maganganunmu, wato wa'azinmu, muna wa'azin zaman lafiya da kauna da rashin bambanci da sauransu, na gaya maka nan da wata biyu za ka ga Najeriya ta warke.
Wato duk kalubalen ma akwai matsalar yadda wasu suke yin wa'azi ko suke faɗan maganganun da ba na zaman lafiya ba.
Ai, babban matsalan a ƙasar shi ne wani zai ce, ai, ni kaza ne, ba na zo ba kai ku yarda da wani, wani shi Krista ne, wani shi Musulmi ne, a wani Fulani ne, ai wani kaza kaza, ai kaza. Duk wannan maganganun idan ba mun zubar da su ba, ba za mu samu zaman lafiya ba. Sai mun zubar da waɗannan, wani ka ce, ai ni ba zan yi bi, ai Fulani suna kashe mu, ai kaza. Ba Fulani ba ne, kowane kabila akwai marasa adalci a ciki, kowane kabila akwai mugaye a ciki, kowane kabila akwai masu kyau a ciki. Saboda haka abin da ke farko shi ne dole sai mun canja wa'azin da muke yi, shi ne ka zama lafiya.
Wannan ya nuna in an bi wannan tsarin, yan Arewa duk za su dawo su zama yan uwan juna, wannan ya taimaki wannan, wannan ya taimaki wannan, ba tare da nuna wani bambanci ba.
Yes, idan Allah ya yarda. Inda maganan Arewa ne, an riga an gama sulhu ta zo. Arewa ka ji duk wani wanda yake maganan Arewa, Arewan nan fa ita ce zaman lafiyar Najeriya. Kuma Allah ya da Arewa ta dinku kenan, tunda su da tawon Arewa su riga sun nuna cewa ga abin da ya kamata, wallahi muna goyon bayan su. Domin me? Duk wanda ya bi ubansa, ya biya da ubansa, to yana da albarka. Mu kuma albarkan da muke so, babban abin da muke so kenan.
mun gode Fasto Aminci. Masu sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To sai da Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email.
A yau daga dandalinmu na sakonni za mu fara ne da sakon Isuhun Dila Faki. Ya ce, Salam VOA Hausa, muna roƙon Allah ya sa mu gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ka kiyashe mu zaɓen tumin dare. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce, ƙasashen duniya da masu hannu da shuni game da ƙungiyoyi da sauran jama'a a duk inda kuke, da fatan za ku himmatu sosai wajen ci gaba da kaima ƙasar Turkiyya da Siriya agajin gaggawa, duba da ganin ƙasashen suna matuƙar buƙatar tallafi sakamakon mummunar girgizar ƙasa da suka fuskanta. A sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau cewa ya yi, zancen da sarakunan gargajiya da shugabanni suka yi ga al'ummar Najeriya na cewa mu gudanar da zaɓe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don ɗorewar zaman lafiya, hakan ya yi daidai domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwar bil'adama. Sai sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Sabon shafin yanar gizo da sashen Hausa na VOA suka bude mana don jin sakamakon zaɓe. Hakan abin ajinjina ne ga sashen Hausa na VOA. Muna godiya ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA. Allah ya bamu ladar zumunci. Allah ya ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu da ku. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, Salon VOA Hausa, yau sauran kwana biyu a gudanar da babban zaɓe a ƙasarmu Najeriya. Ina kira ga matasanmu da gujewa duk wani tashin hankali a lokacin gudanar da zaɓen. Mu zama jakadu na gari. Daga ƙarshe nake addu'a, Allah ya zaɓa mana shugabanni masu ƙaunarmu. Amin summa amin. To muna godiya, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, ku kuma aiko mana da sakonninku.
Ta gaida Binta Esiro. Kafin mu karkare shirin yanzu ga dabarai amma a takaice.
To Aisha, a takaice, shugaban Amurka Joe Biden da sakataren janar na kungiyar tsaron NATO John Stoltenberg suna birnin Waso a yau Laraba don halartar taron koren kasashe tara na Bucharest, kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka haɗa da Bulgaria da Jamhuriyar Czech da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da kuma Slovakia. Wannan rukunin da ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban Romania Klaus Iohannis da shugaban Poland Andrzej Duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin kungiyar tsaron NATO don tallafa manufofin kungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin Baltic da Bahar Maliya. Yau Laraba, Faro Francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi a Ukraine, da yake magana lokacin taronsa na mako-mako. Paparoma ya kira rikicin yakin da bai dace ba na rashin tausayi. Paparoma da ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara. Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurika. Jill Biden za ta mai da hankali ne kan ƙarfafawa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi nahiyar.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can zuwa an jima da dare. Mu sake dawowa a cikin shirinmu na dare misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu kafin mu sallama, sashen Hausa na mika wato yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma injiniyar mu ta wannan lokaci da wato producer mu ta wannan lokaci Julie Letus Gresham da engineer mu Alfredo. Daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Mu'azu nake cewa kasance lafiya. Ma'assalam.